This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sir Phil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 11 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Sir Phil da kanin labarai.
To Hafiz, yau Lahadi an kammala kidayar ƙuri'un zaɓe a Pakistan, inda magoya bayan tsohon Firaminista Imran Khan da ke ɗaure a gidan yari suka lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin ƙasar. Sojojin Isra'ila sun ce sun gano wani rami mai tsawon ɗaruruwan mitoci da ke ƙarƙashin hedikwatar Anwa da ke Gaza, injin radar na sojin Isra'ila. Haka kuma 'yan awaren Afzinawa sun ba da sanarwar ɗage shingayen da suka kafa a watan Disamba a kan manyan tituna a arewacin Mali, bayan da sojoji suka karɓe garuruwa da dama.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za ku ji cewa a yau Lahadi ne Najeriya za ta fafata da Cote d'Ivoire a wasan ƙarshe na cin kofin nahiyar Afirka.
Duk ƙungiyar da ta jefa ƙwallo ta farko a wasan nasara kafin za ta fi saba yin ƙarfi misali a ɓangarenta. Saboda kowannensu yana da tarihin cewa daga shekarar 2010 inda ya jefa ƙwallo a raga a gasar cin kofin nahiyar Afirka baya yin rashin nasara.
Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Hamza Adam zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman batutuwa a Ghana. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Yau Lahadi an kammala kidaya ƙuri'un zaɓen Pakistan da aka daɗe ana jira, inda magoya bayan tsohon Firaminista Imran Khan da ke ɗaure a gidan yari suka lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin ƙasar, amma ba su kai ga samun mafi ƙanƙantar rinjayen da ake buƙata ba. Shafin yanar gizon hukumar zaɓe ya nuna gungun 'yan takara masu zaman kansu kusan dukkaninsu daga jam'iyyar Khan ta Pakistan Tehreek Insaf ko PTI. Sun samu kujeru 101 a cikin 'yan majalisar wakilai 266. Sai kuma ƙungiyar musulman Pakistan Nawaz ko PMLN ƙarƙashin jagorancin tsohon Firaminista Nawaz Sharif ta lashe kujeru 75 kuma ta zama babbar jam'iyya mai zaman kanta ta majalisar dokoki. Saboda 'yan takara masu zaman kansu da ke samun goyon bayan PTI sun yi takara a matsayin ɗaiɗaikun mutane. Jam'iyyar Pakistan People Party ta tsohon ministan harkokin waje Bilawal Bhutto Zardari ita ce ta uku a da kujeru 54, yayin da ƙananan jam'iyyu ke biye. Sojojin Isra'ila sun ce sun gano wani rami mai tsawon ɗaruruwan mitoci da ke ƙarƙashin hedikwatar Anwa da ke Gaza, injin rundunar sojin Isra'ila tare da ke bayyana hakan a matsayin wata sabuwar shaida na cewa mayakan Hamas na ayyukansu ƙarƙashin babbar hukumar bayar da agaji ga Falastinawa. Injiniyoyin sojojin Isra'ila sun ɗauki 'yan jarida daga gidajen labarai na ƙasashen waje ta hanyar ramin. Suka shiga wani shingen da ke kusa da wata makaranta da ke gefen harabin Majalisar Ɗinkin Duniya. Suka gangaro zuwa ramin da aka yi da siminti. Bayan mintuna 20 na tafiya ta hanyar mai zafi da ƙanƙanta, sun ɓullo ƙarƙashin hedikwatar Anwa a cewar wani laftanar kanan na sojojin da ya jagoranci rangadin. 'Yan awaren Afzinawa sun ba da sanarwar ɗage shingayen da suka kafa a watan Disamba a kan manyan tituna a arewacin Mali, bayan da sojojin ƙasar suka karɓi garuruwa da dama. Ƙungiyar haɗin gwiwar dakarun 'yan tawayen ta ce an ɗage duk wani shingen da aka sanya a kan hanyoyin da ke kan iyakar Algeria zuwa garuruwan Timbuktu da Gao. Ƙungiyoyin 'yan tawayen da ke ƙarƙashin ikon Tuareg sun rasa iko da yankuna dama a arewacin ƙasar, bayan wani farmaki da sojoji suka kai a ƙarshen shekarar 2023 wanda ya kai ga ƙwace Kidal, sansanin 'yan awaren. An sake samun tashin hankali a watan Agustan da ya gabata, bayan shafa shekaru 8 ana samun kwanciyar hankali, yayin da ɓangarorin biyu da ke fafutukar karɓe sansanonin soja da sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi watsi da su a ƙarƙashin umarnin gwamnatin Mali.
To nan ba da jimawa Sir Phil zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. A yau Lahadi ne za a buga wasan ƙarshe karo na 34 na gasar cin kofin nahiyar Afirka a tsakanin ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya da ƙungiyar Elephant ta Côte d'Ivoire. A wasan rukuni da aka buga a tsakanin ƙungiyoyin biyu dai, Super Eagles ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi akan Elephant, amma dai an kai ruwa rana sosai. A hirar da ne da Abdulkarim Abdullahi Tsoho, mai sharikan harkokin ƙwallon ƙafa a Najeriya, na fara da tambayar sa tarihin karawa ƙasashen biyu.
Na'am, ka san kusan zaka iya cewa wasa ne da an saba haduwa a baya, akwai tarihi musamman ita a wannan gasa. A kasancewar kusan a yau za su haɗu, wasa ne na takwas tsakanin waɗannan ƙungiyoyi a gasar cin kofin nahiyar Afirka, wanda idan ka ɗauka za ga Najeriya ce nasarar wasanni uku ciki har da wanda ta samu nasara a wasan rukuni a wannan gasar ta bana, yayin da ita kuma Ivory Coast ta rasa nasarar wasa biyu kenan, inda ake canza ras guda biyu a haɗuwa da ake ta baya. Sai dai wani muhimmin tarihi game da waɗannan ƙungiyoyi guda biyu, shine kusan duk gasannin da Najeriya ta ɗauka guda uku a tarihi, a duk shekarar da ta ɗauki gasar sai da ta haɗu da ƙasar Ivory Coast a kan hanya kafin ta ɗauki wannan gasar. Saboda haka kusan kamar haɗuwa da Najeriya da Ivory Coast abu ne mai kyau daga ɓangaren ita Najeriya, musamman duka gasannin ta uku ta fafata da ita ƙasar Ivory Coast sun 1980, 1994 da kuma shekarar 2013 duka sun haɗu a tafiyar ɗaukan gasar.
To yaya kake kallon wasan da za a buga yau, wato wasan ƙarshe tsakanin Super Eagles ɗin da kuma ƙungiyar Elephant?
To wasa ne mai cike da ƙalubalen da kusan za ka iya cewa ita Super Eagles kamar zai iya zama wasan da zai fi kowanne ƙalubale a gare ta, musamman kasancewarsa wasan ƙarshe da kuma kasancewar haɗuwa ta biyu da ƙungiya guda ɗaya a gasa guda ɗaya. Abu ne da a kowane lokaci yake zuwa da ƙalubale ga kowace ƙungiya idan hakan ta faru. So amma a bisa kusan kamar tarihin gasar, irin haka ta sha faruwa, ƙungiya ta haɗu da wata ƙungiya a rukuni kuma su ƙara haɗuwa a wasan ƙarshe, wanda an yi haka kusan sau takwas a tarihi. Amma huɗu daga ciki ƙungiyar da ta yi nasarar wasan farko ita ke sake yin nasara a wasa na biyu, wato wasan ƙarshe. So amma idan muka ɗauki kamar ita Ivory Coast, muka ga yanayin yadda ta to da sauyin da aka samu a ƙungiyar, musamman bayan karɓar horarwa na riƙon ƙwarya da shi mai horarwa Emas ta yi, za ga an samu sauyi matuƙa da gaske a yadda suke buga ƙwallo. Ƙwallonsu ta bambanta. Sannan ga dawowar 'yan wasanni guda biyu, shi Sebastian Haller da Simon Adingra, wayannan 'yan wasanni ne da tabbas sun ƙara wa tawagar ƙarfi ƙwarai da gaske. Don haka wasa ne da zai zo wa ƙasa Najeriya da matuƙar ƙalubale, kuma wasa ne da tabbas za a sha wahala ƙwarai da gaske a yadda za a fafata wasan. Ƙungiyoyin duka biyu ka iya yin nasara a wasan, musamman abin da za mu kalla shi ne duk ƙungiyar da ta jefa ƙwallo ta farko a wasan nasara kafin za ta fi samun yin ƙarfi misali a ɓangarenta. Saboda kowannensu yana da tarihin cewa daga shekarar 2010 inda ya jefa ƙwallo a raga a gasar cin kofin nahiyar Afirka baya yin rashin nasara. Ivory Coast ta yi haka wasanni 17 cikin 18 da ta fafata, nasara 17 ta yi canza ras guda ɗaya, yayin da Najeriya tana da irin wannan tarihin cikin wasanni 22 inda ta jefa ƙwallo to ta yi nasara wasanni 19 ta kuma yi canza ras guda uku, ma'ana inda ita ta fara shiga gaba a cikin wasa. To da haka wasa ne mai cike da matuƙar ƙalubale a ƙwarai da gaske.
To yaya kake kallon gasar gaba ɗaya, irin shirye-shiryen da ƙasa ita Ivory Coast ta yi tun daga fara wasa daga rukuni har zuwa kawo wannan wasan ƙarshe yau da za a buga?
So abin tabbas za ka yaba wa ƙasar Ivory Coast a yadda ta yi shiri. Kusan shekaru biyu da suka gabata an yaba wa ƙasar Kamaru a yadda aka gudanar da gasa. To amma ka san a dab da ƙarshe kusan an samu ɗan tsautsayi na cunkoso da aka samu da yamutsi da har magoya baya suka samu matsala a ita ƙasar Kamaru. Amma in ka ɗauka za ka ga wannan lokaci ƙasar Ivory Coast duk abubuwan da suka tsara yana tafiya ƙwarai da gaske. Ga wayanda kusan suka shiga filayen wasanni a ƙasar za su tabbatar da yanayin yadda aka samar da tun daga mataki na tsaro da irin jami'an tsaro da suke a wadace, mataki na yadda za ka kai ga filin wasa, sannan da yadda filin wasan zai kasance da kuma shirin da suka yi ma na gina filayen wasannin. Misali in ka ɗauka filayen wasanni kusan guda uku za ka gani sababbi ne, kuma ginannu sun gini yadda ya kamata, duk an gina su ne saboda ita wannan gasar. Don haka shirin da ƙasar Ivory Coast ta yi ƙwarai da gaske, ta shirya wa gasar kuma ta yi abin da za ka yaba mata, sakamakon ka yanzu ba na jin akwai wani ƙorafi da zaka ji ya fita akan yanayin yadda aka gudanar da gasar. Wannan ya ƙara tabbatar da gasar a matsayin gasa mafi inganci da aka gudanar kuma mafi jan hankali.
Mai sharhi kan harkokin ƙwallon ƙafa a Najeriya Abdulkarim Abdullahi Tsoho kenan a hirar da ni da shi. Yanzu kuma gasar fil ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
A yayin da 'yan Najeriya musamman talaka ke ci gaba da kuka da tsada da hauhawa farashin masarufi a kasuwannin kasar, masana tattalin arziki na ganin matakan da gwamnati ke ɗauka da ƙyar zai tasiri idan dai ba a kawo ƙarshen matsalar tsaro da kuma dawo da tallafin man fetur da buɗe iyakoki domin shigar da abinci cikin kasar ba. Masanin harkar gona Farfesa Abubakar Gudigi na Jami'ar Ibrahim Babangida da ke Lafai ya ce da sake a wannan dabara ta gwamnati, kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Babangida Jibrin.
Matakin da gwamnati ta ɗauka na ƙayyade farashin abinci ba shi zai kawar da yunwa ba. Da yawa in ka shiga kasuwannin ƙauye za ka ci manoma suna fito da abinci na sayarwa, amma masu saya suna ɓoyewa. Su ne ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne masu ɓoye abinci domin ya yi tsada. Suna saya hannun manoma domin su ɓoye don ya ƙara tsada su zo su sayar. Su ne ya kamata a ɗauki mataki a kan shi.
To ko ya jama'a suka ji da wannan hukunci a wannan hali na tsada abinci na Najeriya da kuma matakan da suke so gwamnati ta dauka, ga dai abin da wasu talakawa ke cewa.
To kaga ai wannan dama shine kusan kashin bayan makasudin shiga halin da kasar ta yi na ƙarin na janye tallafin mai da gwamnatin tarayya take ma al'umman kasa. Babu wani abu wanda talakan kasa yake amfana da shi, babu shi.
A bangaren sa dai farfesa na harkar noma Abubakar Gudigi cewa akwai buƙatar gwamnati ta dauki matakai da dama kamar haka.
Amma don an hana sai da abinci, manomi bai da abin da zai sayarwa, ba yanda zai samu kuɗi sai ya sai da kayan gona. Dole ya kawo kayan gonan shi a kasuwa ya sayar domin ya samu biyan bukata. To idan aka ce ya sayar a araha, sannan sauran abubuwa kuma ba su yi araha ba, shi kuma kaga manomi an cuce shi. Amma masu saya su ɓoye domin suna nan a kasuwannin ƙauye, su shiga su je su sayo su ɓoye, su ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne.
Babangida Primary America daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, ƙarshen labaran kenan.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Damina da ruwa da iska bai hana na aikin jarida. Sanyi bazara da ra'aniya ba su safa shin jarida. Su kuki rukuki jomarada ba su taɗe ɗan jarida. A kaɗa a raya suna a nan.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a kan shirin nan na dandalin 'yan jarida. Shiri kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. Yau cikin yardan Allah subhanahu wata'ala shirin ya kawo mu nan kasar Ghana, kuma za mu tattauna batutuwa da suka fi ɗaukan hankali na jama'a a kasar a baya-bayan nan. Batutuwa biyu za mu tattauna a kai. Na farko batu mai nasaba da rikicin kabilanci wanda yake ci yake cinyewa a nan kasar Ghana. Mun tattauna da fadawanmu. Haka zalika hukumar alhazai ta kasar Ghana ta fitar da kuɗin aikin haji na shekarar 2024. Ko nawa ne? Mun tattauna da fadawanmu. Kuma fadawan namu sun kasance fitaccun 'yan jarida ne a nan kasar Ghana da suka hada da Abdullah Shamun Bako na sashen Hausa na RFI tare da Fahad Adam wakilin sashen Hausa na BBC. Sunana Hamza Adam, da mun sake dawowa mun tattauna akan mawdu'an gabaki daya.
Mutum mutum yiti ba shi sauyin na dan jarida, dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada baya.
To da ma masu sauraro, barkanmu da sake dawowa. Kamar yadda na sanar da ku da farko, na tare da ni a hali yanzu Abdullahi Shamun Bako wakilin sashen Hausa na RFI daga nan kasar Ghana tare da Fahad Adam na sashen Hausa na BBC. Za mu fara kan batun rikici na kabilanci wadda yake yin sanadiyan hasaran rayuka tare da tarin dukiya na jama'a. Wasu ma suna rasa matsugunan su sakamakon wannan matsala da ake fuskanta daga nan kasar Ghana, kuma yana ci gaba da mai da hannu agogo baya a kokarin da gwamnati ke yi wajen samar da ci gaba musamman a wasu yankuna. Barin soma da Abdullahi Shamun Baku na wato sashin Hausa na RFI. Shamun, rikicin kabilanci dai Ghana tana fuskanta sosai, ba ma yankin Baku ba, akwai wato yankin nan na Unkwanta ta Kudu, Bunfurgu da wasu wujaje a nan kasar Ghana. Masu sharhi kan harkan tsaro da zaman lafiya a nan kasar Ghana sun ba da shawarar cewa tunda gwamnati tana daukan mataki na wato inganta doka na hana fita ba a samun yadda ake so, ya kamata ta tinkari matakin nan na sulhu yiwuwar za a iya a samu maslaha kai, don saboda yankin Dagban da ke nan kasar Ghana da aka yi zama a teburin sulhu an samu yadda ake so. A matsayin ka na dan jarida, kana ganin wannan mataki har gwamnati ta dauka a iya samun biyan bukata?
Kwarai kuwa wannan batu na rikicin kabilanci da ke mamayar wasu sassan kasa baki daya abu ne mai matukar damuwa. La'akari da cewar batu da ya jibanci kabila batu ne da al'ummar Ghana ba su wasa da shi, la'akari da cewa kowa na son kare kabilarsa da mutuncin kabilarsa. To abu ta haka ne wannan da ake gani a tsakanin Kusashi da Manfurusi ya daɗe yana nan, yana cewa kasar Ghana ma su kuntuntu a ƙwarya akan cewa har yanzu ba a samu maslaha ba, kuma ana ci gaba da tsarwatsa rayuka, matasa na ci gaba da neman hanyoyin samun rikin bindiga da sauran makamai suna hallaka juna akan suna na ƙabila. To an yi ƙoƙari, gwamnati ta shiga cikin batun domin samar da maslaha, ba ta yi nasara ba. An gana da jami'an majalisar kula da tsaro na wannan yankin, su kuma ba su iya ba. Don kuwa irin wannan abu ya faru a wancan lokacin tsakanin Abudu da Andani, wannan ma kofa ne guda biyu na kabila ɗaya na Dogonba. Amma da yake akwai ɓangaren harshe na yare guda ne, amma harshen ya bambanta, to sai aka samu matsala har ya kai ana kashe-kashe. Amma an ga irin rawar da gwamnatin nan na Danko Akufo-Addo ta taka wajen kawo maslaha, wanda ya sa aka bi tafarkin wato sulhu. Sulhu shi ne aka kira ɓangarorin biyun, kowa ya yi haɗiyar zuciya kuma kowa ya fito da maganar. Aka fito da maganar, gwamnati ce to menene abin da kuke bukata daga gare mu? Suka ce a wannan matsalar gaskiya ga irin matsalar da ya kawo mana ya sa kasar mu samu ci gaba, ana nan ana fama da matsalar yunwa a kasarin al'ummar wannan yankin, suna noma ne kuma babu harkar noma da sauransu, kuma dole ne kuma a nemi wani hanyoyi na samar matasa aiki. Aka yi waɗannan duka sai kwantar waɗannan ɓangarorin biyu. To ina ganin yadda aka samu maslaha wato a yaƙi uku rikicin da ke tsakanin Abudu da Andani har ya sa yanzu aka ayyana sarki na wannan yanki. To muna ganin irin wannan rawa ya kamata gwamnati ta taka, ana kyautata zata a matsayin ɗan jarida. Idan an yi hakan za a samu maslaha.
Masha Allah, Abdullahi Shamun Baku, ina godiya kwarai da gaske. Barin zo kan Malam Fahad Adam. Malam Fahad Adam, mu duba harin da aka kaddamar kwanakin baya da suka gabata, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu daga yankin Baku a jihar maso gabashin kasar Ghana, ya sanya babban jami'i na gwamnati da ke tafiyar da harkokin Boko wato Honorable Hamza Amadu da ya kasance shugaban karamar wato wannan hukuma ne, inda ya bayyana cewa shi zatin kansa ma rayuwarsa na cikin hatsari. Shin zaka iya cewa wannan matsala da ake fuskanta daga Boko a yankin jihar maso gabashin kasar Ghana, yadda mutane ke ci gaba da ficewa daga yankin domin neman mafaka, ana rufe makarantu, masana'antu na baya-bayan nan ma hukuma da ke samar da ruwan famfo ita kuma ta janye, ko da yake hukumomi sun bayyana cewa za a ringa tsare lafiyansu har na sa'o'i 24 don saboda su ce maka a samu ruwan sha. Kana ganin a iya cewa Ghana tana daga cikin kasashe da suke fuskantar matsala ta rashin tsaro dubi da abin da ke faruwa daga Boko
zan yi cewa Ghana ba ta shiga cikin kasashen da ake tana fama da tsaro ba. Matsalar rashin tsaro ta fita da hankali ne idan ta fantsama ko kuma idan aka ce tana inda yake tani kamar birni da kamar babban birni. So wurare da ba wata ƙasa a duniya da irin wannan matsaloli ba sa faruwa gefe-gefe a wasu yankuna na ƙasashe. Idan ka duba tarihi na duniya za ka ga ƙasashe da yawa ban ba ma na Afirka ba kawai har da na Turai wasu ma da Asia za ka ga suna fama da gefe-gefe ɓangarori ko kuma jihohi suna fama da rashin tsaro. Amma ba za a iya cewa wannan matsalar tsaro ba ce a duk da yake dai matsala ce, amma ba za a cewa Ghana ta shiga ƙasashen da ake fama da matsalar tsaro ba sam. Saboda kuma dalili na biyu kuma shine idan ka duba irin aiki da shi wannan sabon Peter ɗan sanda janar na ƙasa shi damfari yake yi.
Na'am, IGP George Akufo damfari.
Na'am, da muke cikin aka yau da kullum za ka ringa jin labari ko rahotanni na fashi da makami wanda yake har a yi sanadiyar rasa rai. So mun jima gaskiya rabonmu da irin wannan. Abin da nake nufi shine ba ka jin ana aikata manyan miyagun ayyuka na laifi kamar misali kada an ce rampant kidnapping ana sace mutane ko da yaushe
domin karban kuɗi kan sana'a.
Ya ko kuma kada an ce wurare daban kamar misali a ce wurare daban-daban a yanka duba mafi yawancin rikicin ta wannan sashin ne. Kuma in dai ba ya fantsama ya shiga wani sashi daban ba to naga muna da jami'an tsaro da yake amintattu ne wanda yake munye da mu da ni da kai munye da su cewa za su iya yin abin da ya kamata domin a magance wannan magana ta tsaro.
To madalla Fahad Adam da tsokaci da aka gabatar, jama'a masu sauraro ku da ka ce mu da mun sake dawowa mun tattauna akan maudu'inmu na biyu.
Damina da ruwa da iska bai hana na aikin jarida in sanyi bazara da ra'a.
To da ma masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen har lokaci. Kamar yadda na sanar da ku da farko, muna da jerin maudu'ai da za mu kammala. Maudu'inmu na biyu shine hukumar alhazai ta kasar Ghana ta sanar da shirye-shiryenta na aikin haji na wannan shekarar 2024. Sai ta sanar da hakan ne yayin da ta gudanar da taro da manema labaru a Accra babban birnin kasar Ghana. Abin da ya fi daukan hankali shine batun kudin aikin haji na bana. Inji shugaban hukumar aikin haji wato Honorable Bin Abdullah Banda. Wai a bana alhazai na kasar Ghana za su biya kimanin dalan Amurka 6,250. Shekarar da ta gabata alhazai sun biya kimanin dalan Amurka 6,500 dollars, bi ma'ana wannan shekara kuɗin ya danyi kasa. Amma har ila yau jama'a na kukawa a kai. An mun waiwaya a shekarar da ta gabata an samu alhazai da dama da suka bi wani hanya swabanin hanya da gwamnati ta bukaci da al'umma su bi su shiga Saudiya domin su aiwatar da aikin haji. Wannan ya janyo koma baya sosai cikin harkan aikin haji na kasar Ghana. Bari mu fara da Malam Fahad Adam. Kana ganin wannan kuɗi da hukumar aikin haji ta bukaci da maniyatan aikin haji su biya wato dalar Amurka 6,250, kana ganin yayyawa ko dai har ila yau yana ainihin kasa don saboda akasarin maniyatan aikin haji da masu sharhi kan harka na aikin haji a nan kasar Ghana suna kwatanta kuɗin da alhazai na Ghana ke biya ne da wadda Najeriya ke biya, ko da yake Najeriya suna da wato irin nasu tsari wanda yake ya bambanta da namu na Ghana. Don Najeriya ana bada wato guzuri, haka zalika kujeru ne suna nan daban-daban.
To kaga maganar aikin haji gaskiya idan ka duba abinda za ka fara dubawa shine banda kuɗin da ake biya shine dame-dame suke yi menene ya kumshi aikin hajjin.
abin da aka fara dubawa kenan. Abin na farko da ya fi tsada shine kudin jirgi. Mu da ni da kai mun san yadda jirgi yake da tsada, at least ko baka biya ba dai da wasu abubuwa like expenses. So ni dai gaskiya a gani na yayi.
Abdullahi Shamun Bako, na samu zantawa da wasu masu sharhi kan harka na aikin haji, suna ganin cewa kudin aikin haji na kasar Ghana da ake karban kimanin dalan Amurka 6,000 da wasu ɗan kai yasa wasu ke bi wani hanya da zamu iya cewa barauniyar hanya ne zuwa kasar Saudiya domin aiwatar da aikin haji, wanda ya janyo koma bayi sosai a aikin haji da aka yi a shekarar 2023. Kana ganin wannan kuɗi da hukumar aikin haji ta bukaci da al'umma kasar Ghana su biya zai sa a karkata zuwa gun hukumar aikin haji a biya kuɗi, ko da yake labari da muka samu ya nuna cewa akwai mutane da suka kai 4,000 da suka karbi visa na ziyara da suke son su shiga wato kasar Saudiya domin aiwatar da aikin haji. Kana ganin wannan kuɗi da hukumar aikin haji ta ce za ta karba wannan shekara ya sa wasu su karkata su biya kudin aikin haji su gun hukumar aikin haji, ko dai sun ci gaba da bi hanya wadda ta kasance barauniya da gwamnati bata amince da shi ba.
To kware kuwa ta wanda ta bani kudin da aka ayyana na aikin haji na wannan shekarar, idan ka bibi za ka ga cewa har yanzu kudin na da tsada, kuma amma akwai su dalilai da suka sa hakan ya faru kamar yadda muke bincika muke ganowa. Na farko, idan ka duba matsalar hawarar wato dala akan CD yana ci gaba da cewa ainihin
amfani da darajar CD bisa dala Amurka na
kuɗi a kasar Ghana, wanda hakan yake shafan koman mu.
Na'am,
akan haka kuwa za a samu farashin zai haura, domin har yanzu dala bata sauka ba, kuma CD kuma bata farfadowa. Sai kuma abu na biyu, idan ka dubi wato duniya baki daya kaga cewar akwai sauyi, kuma abubuwa sun tashi, farashin kayayyaki na duniya ma sun tashi. Abu sakan bayanan da muke samu daga wato shugabanni ko shugaban hukumar aikin haji Honorable Abdullahi Banda da shauran manya da suke tafiyar da wannan harkoki na aikin haji sun nuna cewa ainihin samar da kunan kwana na mahajjata otel-otel farashi ya karu, abinci farashi ya karu, zirga-zirgar mota da dai shauran shi farashi ya karu har a kasar Saudiya. To abin da muke gani ake yi shine yau da kullun da yake abu ne na musulmi kuma abu ne na gwamnati. To sai muga kamar gwamnati ta yi wato ibe wa al'ummar musulmi nauyi, wato ta yi irin ragowa haka sauransu da gwamnati ke yi na irin abaka yanzu sai ta ce ita ta ɗauki kaso 10 to al'ummar ta ce to ba mu ga haka ba, so samu ne da mu abin da muke da ta za mu gani kenan. Amma su kuma bayanan nasu na nuna cewar kasar Ghana ma ta kokari.
To da ma masu sauraro duka-duka kenan, yau mun tattauna akan batun matsala na rikicin kabilanci tare da batu na aikin haji a nan kasar Ghana. Sunana Hamza, na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A gaida Hamza Adam. Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
To a takaice, yau Lahadi an kammala kidaya ƙuri'un zaben Pakistan da aka daɗe a Najeriya, inda magoya bayan tsohon Prime Minister Imran Khan da ke ɗaure a gidan yari suka lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin ƙasar, amma ba su kai ga samun mafi ƙanƙantar rinjayen da ake buƙata ba. Sojojin Isra'ila sun ce sun gano wani rami mai tsawon ɗaruruwan mitoci da ke ƙarƙashin hedikwatar Anwa da ke Gaza, in ji rundunar sojin Isra'ila, tare da bayyana hakan a matsayin wata sabuwar shaida na cewa Hamas na ayyuka a ƙarƙashin babbar hukumar bayar da agaji ga Falastinawa. ‘Yan awaren Abzuna sun ba da sanarwar ɗage shingayen da suka kafa a watan Disamba a kan manyan tituna a arewacin Mali, bayan da sojojin ƙasar suka karɓi garuruwa da dama.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma an jima da daddare. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashin Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Fiona Wamai da ta ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu Kevin. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Assalamu alaikum.